أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يؤشرن دكفر جوات محرم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبود تاريخ أو بثلاثين دأكو ودفعي زيدي دعشرن دأكو جوات شاجو شكرا تجبودي دقوم شاقيات ميلادية زام شاك جرسي نا تمانين دسرا أجسن سراتمنا الموفى إمام مالك رحمة الله عليه بابي سلام كاتي بال فصلي بابي ديكي تعليف كنفار بالنجوم. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بابي كنفار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن قيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة صبح بالعبيدية على أسر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمنا بي وكافرا بي. فأما من قال مثلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمنا بي وكافرا بالخوف، وأما من قال مثلنا بما كتب على كذا فذلك كافر به مؤمنا بالخوف.
نعم. Imam Malik yake al-istinfaru bin nujum, babi da yake magana akan neman wato ruwan sama daga wajen taurari. Menene hikimar da Imam Malik ya kawo wannan babin bayan ya yi bayani akan hadisai da suka zo na al-istisqa, wato neman ruwan sama, addu'a da sallah da addu'ar neman ruwan sama daga wajen Allah jalla wa ala. Imam Malik ya kawo wannan hadisi ne domin ya ishara ga wato abin da yake na al'adar jahiliya na Larabawa da suka kasance suna danganta wato saukar ruwan sama da hudowa ko faduwar tauraro daga cikin taurari guda 28 masu tafiya, wanda yake kowanne idan ya kai wani manzila shine zai zamanto yake nuna alamar kwanan wata daya har ne su kwanan wata 28. Suna da intiƙadin akwai tauraron da idan ya faɗi to wannan faɗuwar tasu ita ce take kawo ruwan sama. Saboda haka in ma aka samu jinkirin ruwan sama, tauraro kawai suke yi su gaya ce ne a cikin lissafi wannan tauraron zai faɗi. Babu alaƙa a saukar ruwan sama, ba shi da alaƙa da fanalar Allah da rahmarsa da ikon Allah da ƙudurarsa. Wato su taurarin su ne suke da tasiri wajen sanya ruwan ya sauko, su ne suke tasarrufi a cikin wannan halitta ta Allah jalla wa ala. To Imam Malik ya kawo wannan domin ya ishara ga wannan al'adar da yanda addinin musulunci ya rugu da wannan al'adar ta jahiliya, ta hanyar don ya nuna mana cewar shi wannan sha'anin wato roƙon ruwa da kuma sha'anin itiƙadin ruwan sama da tasirin Allah akan saukar ruwan sama abu ne wanda yake da alaƙa da itiƙadi da aƙida. Matsala ce ta aƙida, don haka sai ya kawo wannan hadisin. Kuma kamar haka yake dama addinin musulunci da abubuwansa a cikin babin ibada sai kaga an kawo maka abu na aƙida, saboda ita aƙida ita ce asasi. Ita ce asasi, aƙida tana shiga kowane babi, ta shiga cikin babin ibada, ta shiga cikin babin mu'amala, ta shiga cikin babin ɗabi'u. Domin komai idan babu aƙida, duk wani abu na addini idan babu aƙida, to shi ma wannan abin babu shi, ba zai miƙe ba. Haddathani Yahya an Malik, Ubaidullah ya ce Yahya ibn Yahya al-Laythi mahaifinsa ya karanta masa hadisi an Malikin daga Malik عن صالح ابن كيسان بجا صالح ابن كيسان المدني صالح ابن كيسان كما عندي قبات الزريني إيه بجا تسمى لمن إمام مالك ني يا بجا تسمى تابعي يا جا عبد الله بن عمر دا عبد الله بن الزبير يا حد إلمي نهديثي دا إلمي نسيته مولاني براني نوى سمتي براني نوى سمتي إركهيل الدوس أما kaje inda zaman to babban malami da jinin malami shi Imam Malik shine almajiransa Umar ibn Abdul Aziz lokacin da yake gwamna a Makka a Madina ya kasance ya kusantar da shi zuwa ga kansa wanda yake nuna abinda addinin musulunci ya gada baya nuna bambanci da wariya dangane da matsayin mutum a cikin al'umma abinda yake daukaka mutum ilimi da kuma bauta da tsoron Allah wanda sayyidina Umar yake cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya Allah yana daukaka mutane saboda sanin su da alqur'ani da kuma kaskantar da wasu saboda rashin sanin su da alqur'ani da irin waɗannan bayin Allah suna da yawa a cikin tarihin musulunci za ka ga manyan malamai asalin su wato bayi ne amma kuma suka zama to manyan malamai wannan matsayi na bauta bai hana su neman ilimi ba kuma da suka sami ilimin matsayin su na bauta bai hana su samun matsayi da daukaka da girmamawa a cikin al'umma ba Salih ibn Kaysan an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud mun san wannan aiko wane ne shi Ubaydillah ɗaya daga cikin al-fuqaha as-sab'a ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Madina tabi'ai guda bakwai wanda suka yi fice wajen ilimi an Zaid ibn Khalid al-Juhani daga Zaid ibn Khalid al-Juhani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin al-ansar daga cikin mutanen Madina shine wanda ya rawaito hadisin siwak wanda har ya kasance yana sanya aswakinsa akan kunnensa kamar yadda kafin da yake sanya kansa akan kunnensa daga yazo inda aka ce a wuraren da ake so a yi aswaki kuma wajen yin alwala da wajen yin sallah sai turo shi aswakinsa annahu qala zaid ibn khalid yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatan bil hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah a hudaybiya al hudaybiya yayi mana sallar asuba sallalana yayi sallah domin mu asalin ma'anar ta kenan lam inda lam lit'alimi ai li ajalina to amma kamar yadda muka sani a larabci harafi wani yana daukan ma'ana daya abinda yake nufi sallabina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana sallah wato ma'ana ya jagorance mu a cikin sallah salatul subhi sallatul asuba cikin wannan akwai ishara ga wato haddar Zaid ibn Khalid har ya rike wata sallah ce ta asuba ce saboda haka ya rike wato wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna wato amincin rawi wajen riwaya yadda za ka ga ƙananan abubuwa ya kiyaye su ba kawai magana annabi sallallahu alaihi wasallam din ya kiyaye ba hatta a lokacin da ya faɗa da abubuwan da suka faru yayin da ya faɗa ya kiyaye cewa wato bayan ya musu sallah asuba bil hudaybiya a wuri da ake ce ma al-hudaybiya wuri ne tsakanin a daidai ƙarshen iyakar harami na makka yana nan yanzu a tsohuwar hanyar makka tsohuwar hanyar jidda in ka fito daga makka wanda take bi ta wajen rabi'atul alamin islami muslim world league wannan tsohuwar hanyar jidda din tana biyowa ta kusa da inda hudaybiya take tana daidai iyakar iyakar harami wato hudaybiya din ba a cikin harami take ba a hillu take kuma asali an kira wajen hudaybiya saboda wata bishiya ta magarya da take wajen wanda a ƙarƙashin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai'a tur ridwan bai'ar wanda Allah ta'ala ya kira laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara to ash-shajara din ita ce wannan ita shajarar da daga ita ne aka ba mu wajen suna al-hudaybiya shajara ce ta al-hadra ake dan haka ne ake ce ma wajen tasbiri ake ce masa hudaybiya to anan yayi mubaya'a a kaga an sanya mu wajen wannan suna saboda ita wannan bishiya wanda ambatanta yazo a ta a cikin alqur'ani dan haka sai na umar yasa aka tsara wannan bishiya saboda mutane suna neman su mayar da wajen wata special sallah da za a rinka zuwa ana ziyara ana yi saboda haka kun gani irin waɗannan ziyarce-ziyarce din nan indai kai ziyara waje don ka ga tarihi ka sami ilimin tarihi to amma don itiƙadin albarka in ba wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsa da albarkarsa ba a ɗaukan wajen wata ibada ta musamman na ce sai na umar yasa aka kare ta yake kada su ɗauke su mai da ita gunki mai da ita kamar wato kamar inda mushrikai suke da zatu anwar bishiya wanda suke ake suke zuwa suna rataye takubansu in za su tafi yaƙi in suka je suka rataye takubansu a jikin wannan bishiyar to suna itiƙadin za su samu nasara to don kada a mayar da wannan bishiyar a yi mata itiƙadi sai na umar ya sare ta wannan yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da khulafa'ur rashidin suka kasance suna yi na tsare wato shingen tauhidi kada al'umma su fada cikin shirka hanyoyi da za su kai zuwa ga shirka a toshe su to ala ithri sama'in kanat min al-layl a bayan ruwan sama da ya kasance a cikin dare wato a sallar asuba din annabi sallallahu alaihi bayanin na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ne ala ithri sama'in a bayan wato ayi sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta asuba yayi ta ne bayan ruwan sama da ya sauka a cikin dare wato a cikin wannan dare an yi ruwan sama falamman saraf yayin da ya sallama daga sallah aqbala ala an-nas sai ya fuskanci mutane wanda yake wannan shine dama sunna ta hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar mutane ba kamar yanda za ka ga waɗansu al'adar waɗansu suke yi ba in suna magana su sau da kai ba za su tambayi mutum ba kalli jaru suna magana sai dai in ka je ka tsinci abin da ka tsinta akwai waɗansu al'adarsu ne haka za ka zo ka yi magana sai ka ji kamar ba a san magana ba sai a kalli wani waje can sai a yi magana in ka ji ka san da kai ake yi shi kenan in baka san da kai ake yi ba kuma a zarge ka dole ne sai an fuskance ka za a yi magana to wannan ba ladabi ba ne ladabi shi ne a fuskanci mutane kamar yadda yake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam aqbala ala an-nas ya fuskanci mutane faqal sai ya ce musu atadruna ma za qala rabbukum kun san abin da ubangijinku ya faɗa a cikin wannan akwai ishara ga wato cewa Allah maɗaukakin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi abinda zai faɗa wahayi ne ya zo masa daga Allah domin Allah baya faɗan magana ga bayi daga cikin bayinsa shi ne manzanni sai ta fuskar wahayi وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا wannan kalamun lahi ne zancen Allah ne to da haka wannan hadisin daga inda za a zo na maganar Allah din hadisi qudsi ne wato mutum da shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga wajen Allah jalla wa ala to sannan a cikin a tadruna ma da qala rabbukum kun san me ubangijinku ya faɗa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam kuka ce Allah da manzonsa shine ya fi sani kuka fi sani a cikin wannan akwai yin tambaya domin ka janyo hankalin mutane hankulan mutane wajen gaya musu abu wanda yake mai muhimmanci domin tambayar za ka sa wato a ji ya zama to suna shauƙin su san ansa saɓanin kawai a zo a ce ga abinda ubangijinku ya faɗa amma aka ce kun san abinda ubangijinku ya faɗa to menene kuwa wannan abu wannan uslubi ne na koyarwa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana kenan mutum zai bi dukkan wani uslubi na yanda yake maganarsa da koyarwarsa za ta yi tasiri kuma a cikin wannan ba a ce dole sai ka bi irin uslubin da ka gani a cikin qur'ani da hadisi shi kawai za ka yi ba duk wani uslubi na hankali da wanda yake tajriba ta nuna shi za ka iya amfani da shi saboda haka irin wasa'ilu ta'lim hanyoyin koyarwa teaching methods wanda masu karatun karatun NCE ake koya musu duk wani yare daga cikin abin da shari'a ta yi ikrari inda abu ne na wato hikima da hankali da tajriba gogayya ta yau da gobe amma waɗansu sai suna ganin duk irin wani abu wanda ya zo in dai ba a kawo aya ko ba a kawo hadisi ba to kafirci ne wannan kuskure ne tunda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da usulubi kuma usulubin nan abu ne wanda yake hankali ya nuna tasirinsa da muhimmancinsa saboda haka za a yi amfani da usulubi ko duk wata wasila hanya ta cimma wata manufa idan dai manufan nan ingantacciya ce hanyar kuma ta zamanto ba babu sako a cikinta to za a yi amfani da wannan yasa malamai wannan ita ce ƙa'idar da malamai suka ambata a cikin dukkan malamai da dama sun yi magana akan wannan daga ciki har da musamman dai wannan Ash-Shafi'i a cikin littafinsa Al-Maqasid ya yi mu maganganu akan wannan قالوا الله ورسوله اعلم فدن صحابي الله da manzon shi suka sani wannan ya nuna ladabin sahabbai wajen dangana ilimi mai yadda ilimi ya zuwa ga Allah da manzon sa sallallahu wa sallamuhu alaihi haka kuma musulmi ya kamata su zamanto domin Allah madaukakin sarki kam shi yafi kowa sani bayan sanin Allah kuma sai sanin manzanni kuma a cikin manzanni jagaban su shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka in ilimi ne dukkan wani ilimi kuma bayan wannan ne قال في أنه صلى الله عليه وسلم يكي قال الله يكي ثم رأسا قال نفرق فتن أنه صلى الله عليه وسلم قال فتن الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي جلس كنباينا أقول وند سكوا يجري مؤمني أقول وند يوا يجري ينا مؤمني جني ينا إيماني جني أقول وند يوا يجري ينا مبتن شمن كافر جني فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب أما وند يكي أني من روان سما سبود فللر الله دجين كنسا تو فذلك مؤمن بي وند شيني مؤمني دني وند إيماني دني كافر بالكوكب مي كرية مي كافر شما سورارو وأما من قال أما وند يكي مطيرنا بنوء كذا وكذا وند كم يكي أني من روى سبو دفات ورتورار كذا دا كذا فذلك كافر لي وند يكي وند يكي كافر يكافر شمو مؤمن بالكوكب لي إيماني بتورار لأتكو وند حديثي أقي مسائل كمرها كنفر كودي يونتشي ور وحيينا زمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن بقى tunda gashi wannan ba aya ce ta alqur'ani ba aiko amma gashi kuma qala yake qala Allah atadruna madha qala rabbukum qala ai qala rabbukum kala wa kala wannan magana Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yake magana Allah ce kai zaka ce ba Allah ne faɗa ba saboda haka Allah ne ya faɗa hakikatan ko ba haka ba ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya fahimci maganar Allah ba ya faɗa a'a maganar Allah ce hakikatan ko ba aya ce ta alqur'ani ba saboda haka wannan ya nuna kan cewa wahayi yana zama annabi sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayi na alqur'ani da wahayi wanda yake ba na alqur'ani ba wahayi wanda yake ake sanin sa daga sunna wanda yake nuna kan cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan kace kai alqur'ani kawai zaka bi to ka ƙaryata da sauran maganar Allah wanda take ba ta ba wanda take ba wahayin alqur'ani ba wahayi na sunna kuma shi ma hujja ne kamar yadda alqur'ani yake hujja tunda duk annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana kamar yadda ya kawo mana alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim haka ya kawo mana wannan dai me ba to in haka ne me bambancin alqur'ani da hadisi na'am cewa a'a eh to me bambancin alqur'ani da hadisi inda duk dai magana Allah ta kamar yadda cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kawo mana Fatiha muke karanta ta haka ya kawo mana wannan hadisin mutirna haka ya kawo mana wannan cewa ita ma maganar Allah ce to me bambancin alqur'ani da wanda da na hadisi na'am eh yau ba za a faɗe shi ba yauwa yanzu za ka tashi in za ka yi sallah bayan ka yi fatiha ka ce mutum na bi nau'i kaza wa kaza a abin da asbaha ibadi mumini biyu kafirun bi ha ba za ka ba a tilawa da kuma wani bambanci wanda yake shine shi nake nufi dama na ishara gare shi shine ba ma cewa abu ya tabbata a alkur'ani da riwayar dan kawai an ruwaito shi a cikin litta a cikin da isnadi ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu dole sai ya zama to musa wato al'umma gabaki ɗaya ka ce gab jama'u haka suka ruwaito shi kamar yadda aka ruwaito alkur'ani alkur'ani ba a tabbatar da alkur'ani da riwayar mutum ɗaya ko biyu ko uku sai dai a ɗauke shi gabaki ɗaya wato gabaki ɗaya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam karanta shi yayi ya rinka karanta shi a cikin sallah shekara 23 yana yin shekarun wahayi yana yin sallah ana jinsa tun daga lokacin da aka farnanta sallah kuma yana karanta alkur'ani ne a ciki saboda haka aka ruwaito shi da tawatur ba a karɓan aya a ce aya ce ta alkur'ani sai ta tabbata duk tawatur amma shi kuwa maganar Allah waje take ba alkur'ani ba za ta tabbata koda da isnadi ne wanda yake a isnadi ne na koda da riwayar koda da riwayar da isnadi guda ɗaya ne kadai in dai ya inganta za a tabbatar da ita to sannan abu na biyu cewar a fassarar menene ake nufin a mu'minun bi kafirun bil kaukab me imani gani me kafir ce ma sauraro wato wanda yace an yi mana ruwa bi fadlillah ba dinnan ta sababiya ce ai bi sababi fadlillah saboda falalar Allah da rahmatsa to fadalika mu'minun bi wannan mu'mini ne da Allah kuma ya kafirce ma al-kaukab ma'anar imaninsa da Allah ya danganta wannan ruwan sama da Allah ya yadda da Allah kenan ya yadda cewa Allah ne a Allah ne yake saukar da ruwa Allah ne yake saukar da ruwa amma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di abinda duk Allah ya bude na fata na rahama ga bayinsa to babu me ya rike shi abinda kuma ya rike babu me ya bude shi bayinsa kafirun bil kaukab ya kafirce ma tauraro wato bai ba ma tauraro wani tasiri ba da ya ƙaryata tasirin tauraro ma'ana taurari ba su da tasiri wajen gudanar da halittar Allah tunda Allah ta'ala ya ce ala lahul khalqu wal amr halitta da lamarin halitta baki ɗaya na Allah ne saboda haka taurari ba su da wannan ba su da tasiri haka zalika dukkan wani sababi ba shi da tasiri a kan kansa magani ba shi ne yake warkarwa ba ba shi ne yake da tasiri ba Allah ta'ala shi ne yake da tasiri shi ne yake sanya mai abin da yake shi ne yake sanya sababi ya zama sababi sai da yardar Allah domin za a samu maganin kuma a rasa waraka kamar yadda kuma za a samu warakar ba tare da maganin ba saboda haka hakikatan dukkan wani sababi ba shi ne ba Allah ba shi ne ke tasiri ba da ƙashin kansa Allah ne ke tasiri saboda haka idan sababin yayi tasiri ne da izinin Allah don haka shi yasa din ba a son a ambaci wato sababin sai kawai a ambaci shi ubangijin sababi din naka kaga ai akwai abubuwan da Allah yake sanyawa na sababba da yake kawo saukar ruwa amma abubuwa ne masu yawan gaske amma sai ya ce wanda ya dangana saukar ruwan ya zuwa ga Allah ta wannan shine mumini ba tare da ya yi wuyi ya zuwa ga wani sababi ba amma wanda ya ce an yi mana ruwa saboda faduwa ko hudowar wani sauraro to fadalika kafirun bi wannan shine mai kafirce mu to me ake nufi da kafirci a nan duk wanda ya ce an yi ruwa saboda hudowar sauraro zahirin wannan hadisin ya nuna kan cewa ya kafirta kuma a haka waɗansu malamai suka ɗauki lafazin kafirci mukhrijun minal milla mai fitar da mutum daga musulunci domin imamu shafi'i yana cewa a cikin al'um man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza ala ma kana ba'd ahli shirki ya'nuna min idafati al-matar ila annahu mataru nau'i kaza fa dhalika kufr kama qala sallallahu alayhi wa sallam duk wanda yake an yi mana ruwa saboda hudowa ko faduwar tauraro kaza da kaza kamar yanda waɗansu mushrikai suke nufi na danganta saukar ruwa ya zuwa ga cewa ruwan wani tauraro ne ruwan tauraro ne to wannan kafiri ne wannan kafirci ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa li'anna nau domin shi hudowa ko faduwar tauraro waqt lokaci ne wal waqt mahluq shi ko lokaci halittarsa akai la yamliku li nafsihi wala li ghayrihi shay'a ba shi da ikon baya mallakar komai ga kansa wala ga waninsa wa man qala mutirna bi nau'i kaza ala ma'ana mutirna fi waqti kaza wanda ko yace an yi mana ruwan tauraro kaza da bisa ma'anar cewa an yi mana ruwa a lokacin hudowar ko faduwar tauraro kaza fala yakunu kufran wannan ba kafirci bane wa ghayruhu min al-kalam ahabbu ilayya min amma fadan wani magana daban ba wannan ba ya fito yiwa a gare ni yani hasman lil madda saboda a toshe hanyar magana da za ta ke zuwa ga shirka wato mu dauki misalin kamar August mun san watan August wata ne da ake shan ruwan sama idan aka yi ruwan sama kake August ruwan August kana danganta ruwan ga cewa wato August ne da kacin kansa shi ne yake sanya a yi ruwan in dai August ya zo sai an yi ruwa kuma shi ne yake sanya a yi ruwan to wannan shi ne kafirci don ka dangana mahalitta tasiri da nan wanda yake na mahalicci ne amma in ka ce ruwan August wato an yi mana ruwa kana nufin ruwa mai sauka a cikin watan August bisa saboda al'ada dama haka ta saba in dai watan August ya zo watan ruwa ne ba tare da cewa August shi ne yake sanya a yi ruwan ba a'a al'ada ta gudana akan cewa in dai watan August ya zo ana ruwa mai yawa to wannan ba kafirci bane saboda baka yi itiqadin tasiri ga lokacin ba amma shi ma ba a san wannan maganar saboda kada ai kama da al'adar jahiliya kamar yadda ɗan jahiliya suke faɗa kai ma in ka faɗi irin wannan magana a baki wanda tunda mu ba za mu san abinda kake nufi ba sai an ce me kake nufi da kake cewa ruwan August ne yake sa a yi ruwan kaga sai kace ai ba haka nake nufi ba ma'ana al'ada ta gudana ta gabata a cancewa a cikin watan August ake ruwa mai yawa na ce shi kenan wannan yayi to saboda toshe irin wannan maganar da kama da al'adar jahiliya ke sa aka hana wannan to hakikatan waɗansu kuma malamai suka ce abinda ake nufi da kafirun bi ne kafirce mun kafircin da ake nufi anan ba kafirci ya fitar da mutum daga cikin milla ba idan kawai mujarradin faɗa mutum kawai ya ce an yi mana ruwa na tauraro kaza ruwan nan na tauraro ne wanda ya danganta ruwan ga tauraro to wannan ba wai ya kafircin da Allah yake nufi a nan suka ce shi ne kafirci na butunci wato ya butunce ma ni'imar Allah sun ƙarfafa wannan da hadisin da ya zo a cikin Sahih Muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya ce ma an antu ala ibadi ni'matan illa kana fariqun minhum biha kafirin ban taɓa yin wata ni'ima ga bayina ba face an samu wani yanki daga cikinsu sun zama to masu butulcewa kaga yake biha kafirin kafircin da ake nufi butulce ma ni'ima domin asalin ma'ana ɗaya daga cikin ma'anonin kafirci shine butulce ma ni'ima domin kafirci ma'anarsa rufewa saboda haka wanda aka yi masa ni'ima ya butulce ma wannan ni'imar kuma ya rufe wannan ni'imar ne ya ce ba a yi masa ba yasa ake ake aka ambaci butulci aka ba shi sunan kufran kuma a cikin shari'a ana amfani da kafirci akan waɗansu laifuffuka domin a nuna kan cewar girman su ya kai girma ko kuma ma'anar su kafirci na butulci ne kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi da'awa ya danganta kansa ya zuwa ga cewa shi dan wani ne ba alhali ba shine ubansa ba to wannan kafirci ne ma'ana ya butulce ma mahaifinsa ya haife shi amma ya butulce masa ya ce shi dan wani ne daban ba wanda ya kai wannan butulci yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur to wasahi dai akwai tafsil a cikin wannan duk wanda ya yi itiqadin cewa ruwa na tauraro ne yana itiqadin duk wanda ya ce ruwa na tauraro ne tare da itiqadin kan cewa tauraron shi ne yake da tasiri akan ruwa kamar masu ilimin taurari da suke ganin kan cewa akwai dalili ko akwai wani saƙi idan ya je ya fada burji kaza ko manzili kaza to abu kaza da kaza zai faru wannan kafirci ne duk wanda ya yi itiqadin wannan kafirci ne kuma alal misali mutum ya yi itiqadin cewar idan ya zo ya ce a ba shi lakani in zai fito takara musan yanzu abinda ake yanzu shine masifar ƙasar tamu siyasa ita ta rusa ƙasar tamu kana ake kawai ba abinda ake yi wato da ƙarfi da yaji ko sama da ƙasa za ta haɗe sai an yi irin siyasa to mutum a ce masa a ba shi lakani cewa kada ka yadda ka bayyana takarar ka sai rana kaza a gaya masa ranar saboda an buga an gani cewa a ranar tauraro kaza zai faɗa burji kaza in ka faɗa a wannan ranar to sai ka samu in dai a wannan ranar ka fito ka faɗa to sai ka samu to duk wanda ya yi itiqadin wannan kafir ya kafir domin ya danganta tasiri ga makhluqi bayan kuma Allah shine kadai yake da halitta da tasiri kuma shine kadai yake da tasiri a cikin al'amarin halittar saboda haka wanda ya yi irin wannan itiqadin dangane da ruwan sama da maganar ta cewa an yi mana wannan ruwan sama na tauraro kaza ne yana nufin kan cewar tauraron shine in dai wannan tauraro ya fito to sai an yi ruwa mai yawa kamar haka to wannan ya kafirta sai ya zama to kafirci ala zahirihi al-mukhrij min al-milla amma wanda ya faɗa ba tare da itiqadin tasiri ba ya faɗe shi ne don ya nuna cewar ai wannan al'ada ce ta gudana in dai wata kaza ya zo sai an yi ruwa to wannan ya butulce ma Allah domin ya ki ambatan da ya ki danganta ni'imar ga Allah ya nuna ba ta da alaƙa da yin Allah duk da yake ba ya ce ita take ba ya ce tauraron ne yake kawowa ba amma in wannan lokacin ya zo wannan alama ce ta saukar ruwa kaga bai danganta saukar ruwan ya zuwa ga Allah ba ya butulce ma Allah ke kuma butulce ma Allah laifi ne babba duk da yake ba ne sauwa daga cikin milla ba saboda haka idan mutum da duk ko da ma'anar farko faɗan wannan kalma ta zama to munkari ke tunda tana da rayi ne tsakanin ma'anoni guda biyu ɗaya kafirci ɗaya kuma kabira butulci ga Allah to da haka barin ta shi yasa kamar abinda Imam Shafi ya faɗa barin wannan magana shi ne yake me ya kamata mutum ya yi dangane da wannan ni'ima idan ta zo shi ne danganta ta ga Allah yace mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi domin farkon mataki na godiyar ni'imar Allah shine ka yadda daga wajen Allah ne wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da ta same ku to daga Allah take wannan shine matakin farko na godiyar ni'ima godiya ta zuci sannan mataki na biyu fa wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ni'imar dangane da alaƙar ka da ni'imar ubangiji kuwa ka zantar ka faɗa Allah ya mana kaza shine kace mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi amma na falalar an yi mana ruwa da falalar Allah da rahmatsa mataki na uku kuma fa shine godiya da gaba, godiyar Allah da gaba a aikace shine ta tsorin da kai amfani da ni'imar domin bin Allah, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma'alu Dawud i'malu ala Dawud da shukra, ya ku mutanen gidan Annabi Dawud ku yi aiki na shukra, ku yi aiki na godiya ga Allah, wato shine ni'imar da Allah ya muku, ku yi aiki na hidima ma Allah da amfani da ita wajen abinda Allah yake so, to wannan kuka yi haka kun yi godiya ga Allah a aikace. Dama godiya ga Allah tana da wayannan matakai uku take zuwa, a zuci da a harshe da kuma a gaba. Saboda haka wannan ya nuna kan cewar ni'ima wadda take wannan babba kamar wannan ita ce a ni'imar ruwan sama, domin ita ce miƙewar rayuwarmu. Wa fi sama'i rizqukum, arzikinku daga sama ne. Arriz shi ne fa gabaki ɗaya abinda yake shi ne yake miƙar daga shi ne kake ike ta ka rayu. Daga sama ne, daga ruwan sama. Saboda haka idan mutum irin in ka zo danganta ta ga Allah, wannan shi ne ainihin godiya ga Allah, da kuma rashin faɗan wani wanda ba Allah ba dangane da ita wannan ni'ima. Yasa Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul waqi'a wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kuna sanya godiyarku ga ni'imar arzikin da Allah ta'ala yake muku, ai wa taj'aluna shukra rizqikum annakum tukadzibun, cewa kuna karyata ayoyin Allah maimakon ku gaskata Allah ku gode masa, sai zamanto godiyarku ga ni'imarsa da ni'imar sa ta yi muku arziki shine ku karyata shi sun inkarin ni'imar. To wannan hadisi ne wanda yake ya nuna mana muhimmancin wato kula da lafazi da kusa daga baki. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa yakan yi furci da kalma ma yulqi laha bala, baya ba ta wani girma wani kima, min sakhatillah, kalma ta fushin Allah, tahwi bihi fi jahannam ila ma sha Allah, ta jefa shi a cikin wutar Allah iyakacin inda Allah yake, ko kuma yi magana da kalma ta yardar Allah, baya daukan cewa wata magana ce mai girma amma sai ta killa shi don yardar Allah inda baya tsammani. To da haka ya nuna mana wato yana da muhimmanci mu kula da abubuwan da suke fitowa daga cikin bakin mu, musamman a kalmomi da Allah maɗaukakin sarki baya so, ko kuma kalmomi da suke nuni da suke wato da suke rufe haƙƙin Allah, domin haƙƙin Allah ne abinda yake nasa a danganta shi gare shi. Ai shiru kada a danganta shi ga Allah jarima ce, crime ne, ijirami ne, laifi ne. Abinda Allah ya yi kai shiru koda baka danganta shi ga wani ba, kai shiru kada ka danganta shi ga Allah, ijirami ne, domin ka rufa gaskiya, domin halitta gabaki daya, abubuwan da suke gudana a cikin halitta gabaki daya, duk abubuwan da suke cikin halitta tasbihi suke ga Allah, da godiya suke ga Allah, da yabo, domin alhamdu shine yabo, saboda Allah ya cancanta, saboda abubuwa ne wanda yake ya yi su na ƙayatarwa, abubuwa ne ababen yabo. Saboda haka rashin faɗarsu yana daga cikin wato yana daga cikin mummunan ɗabi'a da mummunan lamiri. Mummunan zuciya shine za ka ga ya yi irin wannan, ya ga alkhairi amma ya yi inkarinsa. Saboda ne, saboda dama ya riga ya zama ɗan uwan shaiɗan, saboda shaiɗan shi haka ne, shaiɗan gabaki ɗaya shirri ne, duk abin da ya zo daga wajensa shirri ne. Saboda haka ba zai taɓa ganin alkhairi ba, alkhairi bai taɓa zuwa daga gare shi ba. To akwai waɗansu wanda suke da irin wannan nafsu shirira ɗin, komai kyan abu in aka faɗa to su kawai suna neman hanyar da za su kushe shi. to irin waɗannan su ne waɗanda za ka same su hatta aikin Allah ɗin ma nauyi yake a bakin su su faɗi wani alkhairi ce kai Allah ya yi Allah gwani Allah ya yi kaza irin wannan abu Allah ya yi min kaza ko kuma Allah ya yi mana kaza Allah ya yi ka duba ka ga irin aikin Allah ba ka faɗi wannan ba to kuma Allah yana son wannan kuma wannan shine bauta ɗin to shiru ma ya zamanto laifi ballantana kuma ka faɗi abin da yake na ƙarya da rashin danganta haƙƙin Allah ya zuwa ga Allah shine kamar irin wannan maganar da ahlul jahiliya suke yi sannan abu na wani daga cikin fa'ida da wannan hadisi ya nuna mana ƙoƙarin nisantar da mu daga al'adar jahiliya da abin da yake al'adar maguzanci ne mu nisance shi alhamdulillah yanzu an ɗan samu ci gaba a cikin ƙasar mu da har muna yara mun tashi muna gani ko da yake ma fa ba muna yara ba ma a nan unguwar ma kwanaki na ji an yi shekarun baya ruwa haliru haka wani al'adar jahiliya ce waye haliru ɗin nan ne shaiɗan ne kawai wani shaiɗan ne da ake bauta ma wani shaiɗan ne wani boka ne watakila wani boka ne na tsumburbura ko kuma na shi wani gunki da yake a cikin ƙasar Hausa shi ne ya ba da wannan sunan ma ta'buduna illa asma'an sammaytumuha abinda kuke bauta ma sunaye ne da kuka kira su antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan halluru halilu suke cewa kaji ruwa halilu alhamdulillah ba su ce halilu ba inda halilu ne sai a ce annabi ibrahim ko bari ne to zai suka ce halilu to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata ilimi alhamdulillah ilimi ya yi maganin da yawa ya yi maganin wani yanzu ba ka ganin wannan sosai da wuya ma ka ga irin wannan al'amari amma dai wannan ya nuna mana yana ɗaya daga cikin asalin wannan addini rusa wato hanyoyin jahiliya sannan a cikin wannan hadisin akwai nuna mana akwai wato a rusa abinda yake kawo wato rusa canfi abubuwa da aka gina su bisa canfi addinin musulunci addini ne wanda yake mai baka yanci ka san canfi babu abinda yake hana mutum babu abin da yake hana mutum samun nasara a rayuwa irin canfi idan mutum yana canfi dan canfi shine kai abu baka san dalilin da yasa kai baka da wani hujja akan rashin akan bin wannan abu kamar alal misali ka fito za ka yi tafiya ka ga bakin kare shikenan kai canfi ka ga baka da dalili cewa in kai wani ya yi tafiya ya fito ya ga bakin kare bai samu nasara ba amma ka yi itikadin wannan to da ka ce ka sauna a gida sai yi in kai wannan tafiyar ita ce mabudin nasarar ka ba kai ba ka zo ka zauna babu wani dalili na hankali babu dalili na tajriba na al'ada na yau da kullum da ka ga ya samu wani ya yi in ma ya samu wani babu dalilin kai zai sage ka to amma itikadin wannan ya zo sanya ma mutum da daidai kuma ɗaya daga cikin kun ga abubuwa da ake cewar ai ilimin ɗaya daga cikin abubuwan da ake cewa zamani ya kawo shine magani na canfi ko saboda shi bature shi zamani da aka zo aka samu ilimi na kan cewa komai sai baba ta gani sai an gwada an gani ilimin science ya nuna kan cewa yawa daga cikin abubuwan da ake itikadi da su bisa canfi ana yin itikadi ne ba bisa wato ilimi ba abubuwa ne wanda ake yi kawai ta kan cewar mun samu iyayenmu akan haka saboda haka abin nan mun bi to da haka aka rurrusa wannan kuma ana ganin watsi da wannan canfin shine yasa bani adam suka samu cigaban da suka samu a wannan karni amma wannan da su duniyar kafirai ce amma musulmi ce su suke watsi da canfi tun yaushe aka tsirar da su daga aka yaye su aka ba su yanci daga canfi tun zamanin sun saukan addinin musulmi to wannan ayi daga cikin abubuwa na canfi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rusa domin wannan itikadi da wannan itikadi da cewa tauraro yana da tasiri zai mai da kai bawan boka dan boka shine ya san ilimin tauraro saboda haka in kuna neman ruwa sai a je wajen boka to yaushe dalibi zai sauka yaushe za abin nan a yaushe tauraro zai sauka zuwa manzili kaza kuma sai ka ji an ce ai akwai abubuwa da taurarin ake musu wanda idan an yi musu to wannan za su tasiri akan tafiyar ta wanda ina son ya shi gudu saboda ka ga an fafada abubuwa wanda yake boka za su kawo kaga shikenan maimakon aje a nemi ruwa shayarwar ruwa daga wajen Allah sai a koma aje ana nema daga wajen wanda yake ba zai iya bayarwa ba da ufa talibu wal maqlu fadin musulunci haka yake ya rusa mana ya raba mu da canfi duk wani abu wanda za ake canfa ake canfawa ba shi da akai babu kuma canfi a cikin addini babu canfi a cikin addini domin komai ana danganta shi zuwa ga Allah ne jalla wa ala wanda shi ku sha'anin Allah abu ne wanda yake ba canfi bane abu ne wanda yake haqiqa afillahi shak sha'anin Allah haqiqa ne larura ne komai kafircin kafiri ƙarya yake ya san akwai Allah babu shakka akan Allah yasa Allah ya ce afillahi shak babu shakka akan Allah saboda haka Allah shine haqiqa saboda haka addinin musulunci an gina shi ne a bisa ilimi a bisa haqiqa a bisa imani da gaskiya a bisa gaskiya da imani ba a bisa canfi da ƙarya da abin da yake ba shi da asasi ba wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai muhimmai waɗanda suke sun ƙunshi masa'il na aƙida masu muhimmanci ƙwarai da gaske na tara ta
حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين حذيقة وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد نشر الناس نشرنا بمرء الفشل ثم يتلو هذه الآية ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها
وحدثني عن مالك يا حيا يا كرنتا من حديثي دغ مالك انه بلغه سوى حديث يا رسكيشي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من زن الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا كسنتي yana cewa اذا انشات بحريه idan girgije ya taso daga jihar teku shine yamma da madina thumma tasha'ama sannan yayi kudu a sannan ya yi arewa fatilka ainihin hudaika to wannan ruwa ne wanda yake mai farara da yawa wa Allah ya saka mu ala tariqati la asqainahum ma an ghadaqa ghadaqa to wannan ta hudaika tafsirin ghadaqa wannan ya yi daga cikin hadisai guda hudu da ibn abdul bar ya kasa samo musu isnadi a cikin muwatta dukkan hadisan da imam malik ya ce balagani hadisi ya riske ni to akwai isnadi tabbatacce ibn abdullah bi yayi bayani sai hadisi guda hudu da wannan hadisin da hadisin inni la ansa walakin unassa li asum ni bana mantawa sai dai a mantar da ni dan in tabbatar da sunna da kuma hadisin lailatul qadr cewa Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar al'ummi gabanin sa sai yayi kamar rayuwar al'ummarsa ta danci sai roki Allah sai Allah ya ba shi lailatul qadr khairun min alf shahr na hudu kuma shine hadisin cewa karshen abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Mu'az ibn Jabal wasiya da shi yayin da ya taka ya hau kan taguwarsa zai tafi zuwa ga Yaman da ya tura shi zuwa ga Yaman shine hasin khuluqaka linnas ka kyautata ɗabi'arka ga ka kyautata ɗabi'arka ga mutane wannan hadisai sune ibn Abdul Barr ya kasa samu musu isnadi sai ibn Salah ya yi kokari ya samu musu isnadi ya samu wannan hadisin yana cikin Mu'jamul Awsat na At-Tabarani da kuma kitabul matsar na ibnu abi dunya kamar inda shi ibnu sala a cikin wata risala ɗan kalwa wanda yayi na wato bayyana isnadan hadisai ɗin nan guda hudu wanda ibnu abdul bar bai samu musu isnadi ba to amma shi ma dai a wannan ɗin isnadin bai inganta ba a wannan isnadin na mu'jamul awsat ɗin da na ibnu abi dunya duk isladi ne wanda hadisi ne wanda yake da'ifun jiddan to ala fardu sihhati in muka kaddara ya kunganta ma'anar sa shine wato al'ada ta gudana cewa idan kaga girgije ya taso daga yamma a can Madina in kaga girgije ya taso daga yamma sannan yayi kudu ai sannan yayi arewa to ruwa ne za a samu ruwa mai yawa to ina ganin masu karatun geography kuma haka ku karanta ko iska iri biyu ce kamar yadda ku karanta a geography waɗanne ne da wanne ne north east trade wind da kuma south west monsoon wind ko geography ina yin geography ne abu a wani ba geography ce ba o chemistry ne idan wato iska da take fitowa daga kudu maso yamma ita ce wadda take sauka ita ce wadda yake in ta zo ake ruwa da damuna idan ta canza ta juya ta koma tana zuwa daga gabas maso yamma daga arewa maso gabas yake ta sanyi ita ce ta sanyi irin wannan iska da take tasowa ta Hamadan mai kawo hamada kaga daga can Nijar take fitowa ba Nijar ba kai Chad da Libya nan su ne kudu maso yamma a su ne arewa maso gabas amma arewa maso yamma ita ce mai kawo ruwan sama to wannan al'ada ce in muka ɗauka wannan hadisin ya inganta wato a gudanar da wato al'ada ta gudana cewa idan girgije ya taso daga haka ɗin to za a samu ruwa wanda ke kuma haka a al'ada ta nuna idan aka faɗi wato idan alama ta tabbata a cikin halittar Allah babu laifi ka danganta waƙi'a ga alamar ta kamar yadda ta zo a cikin al'ada saboda haka idan Allah ya gudanar da al'ada cewa yayin da aka samu irin wannan girgije ya zo ana samun ruwa don ka ce wannan alama ce ta cewa za a samu ruwa mai yawa babu laifi ba danganta tasiri ba ne ga wannan girgijen ko kuma ga wannan jihar ambata wato faɗan sababi ne ya halatta ka faɗi sababi kamar alal misali ka ce augmentin maganin augmentin ai yana kashe nau'i kaza da kaza da kaza da kaza na bacteria ya yi maganin cuta kaza da kaza da kaza za ka iya faɗan wannan amma ka san cewa ba da ƙarfin sa bane da ƙudurar Allah ne a cikin zuciyarka to da ka dan ka faɗa bisa abin da yake Allah ya gudanar da shi na al'ada wannan tabbatar da hikimar Allah ne dan Allah cikin hikimarsa ya sanya abubuwa suna faruwa bisa sabubba akwai sabubba da ya rattaba akwai ayyuka da ya rattaba su a bisa sababi idan abu kaza ya faru abu kaza zai faru abu kaza ya faru abu kaza zai faru in kai inkarin wannan kai inkarin hikimar Allah domin Allah yayi halittarsa a bisa hikima a bisa tsari to da kan ka faɗi wannan kana faɗan tsarin Allah ne to wannan in ma hadisin ya tabbata kenan ya nuna kan cewar faɗan abin da yake al'ada ta gudanar da shi babu ne kamar dan alal misali shine kamar mu nan watan August din da ake cewa ai ruwa yana yawa a cikin watan August in ka faɗa ta fuskar al'ada ba tare da danganta ruwan ga watan ba tare da danganta tokar ruwan da dalilin sa shine cewa watan August din a'a akwai wato watan August alama ce ta lokacin da ruwa yake sauka da yawa wannan babu laifi wa haddathani an malik yarwai to mun hadisi daga malik annahu balagahu cewa hadisi ya riske shi anna abu huraira cewa abu huraira ta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abdurrahman ibn sahr kana yaqulu ya kasance yana cewa idza asbaha wa qad muqira an-nas idan gari idan ya wayi gari alhali mutane an yi musu ruwan sama muqirna bi naw'il fathi sai ce an yi mana ruwa da lokacin fathi an yi mana ruwa da lokacin fathi wato saboda lokacin fathi waye me ake nufi da yake nufi da al-fathu din al-fathu din da yake nufi me yake nufi da shi fathin nawa me yake nufi da fathin wa yake kawo fatahi Allah ne wato an yi mana da fatahin Allah sai kuma ya karanta wannan ayar sai ya karanta wannan ayar ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha duk wani fatahi da Allah yayi ga mutane ta rahama fala mumsika laha ba mai tsare ta wama yumsik wanda kuma ya tsare fala mursila lahu min ba'di ba mai suro shi bayan ta dai itara ga cewa fatahin da yake nufi wannan fatahin da yake nuna in yazo shine rahamar Allah ta zo ya bude wato Allah ya bude rahamarsa ta kwarara wato kamar ruwa din bude wata kofa ce Allah yake budewa sai ya kwarara saboda ka maimakon ya ce mutirna bi nau'i ya faɗi sunan taurara sai ce bi nau'in fatti domin annau din anan yana da ma'anar alwaqti wato an yi mana ruwa da lokaci na alfatu fatahi daga Allah saboda wannan wato kalma ce ta riga ta gudana an saba da ita a cikin jahiliya barin mummuna al'ada yana daukan lokaci Allah ya kara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati da sallama yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza al'umma cikin shekaru kaɗan al'ada wadda take ta yi shekara aru ta dafe ta kekashe a cikin zukatan mutane amma da uslubi na wato at-tabshir fara wato ba abin nan na bayani tukuna sannan da faranta rai da tsoratarwa aka goge ɗabi'un mutane wanda suka zamanto da ga halinsu suka canza suka zamanto da su mutane daban akwai wani daga cikin sahabbai yana da wata lokacin a jahiliya yana da wata farka a Makka da ya musulunta ya hijira ya koma wani zuwa da aka yi masa sai ta gan shi sai ta ce a'a ga mutumin zo mu tafi ɗaki mana sai ta ce ina a yanzu na musulunta ni musulmi ne Allah ya hana wannan sai ta wato kamar sai ka suranta irin addinin dinnan wanda take ita ga baki ɗaya rayuwarta a cikin wannan rayuwar ta tani kila ki ce a cikin wannan ta tani saboda haka irin tana suranta irin ga wani kofan farkanta da ga irin sharholiyar da suke yi yanzu ga shi yaro zai tuna mata da wannan lokacin na shekarun da za a yi shagali kafin cewa ya dina suke mamaki wannan mai tsare su hankalin shi ya jiye ya zama wani abu daban da tarbiyya ke nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya canza al'umma banda mutanen ɗaiɗaikun mutanen gaba su ɗaya al'adar ta larabawa ta canza su zama ta wani abu daban to faɗin wani irin kaga hatta irin waɗannan alfa'ar na fuzza da ake yin su wanda ba ka ɗaukar su da wani magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai kame su ba sai da ya canza sai da ya horar da al'umma yanda za su rabu da irin waɗannan maganganu to wannan yana wannan shine karshen wannan babi kamar yadda Imam Malik ya kawo kuma da shine ya ƙare abinda ya danganci al-istiqa sallar roƙon ruwa kuma wannan ya nuna mana kan cewar shi sha'anin roƙon ruwa shi kansa yin roƙon ruwa ya nuna kan cewa Allah ya yarda cewa mai tasiri wajen saukar da ruwa shine Allah akwai 'yan jahiliya kamar yadda muka gani da itiƙadin suna ganin tauraro shine misafiri akwai kuma masu imani da menene ake ce musu me ake ce musu masu duba yanayi din nan masu ilimin yanayi ba geography ba a'a ba astronomy ba ba geologist ba meteorology shine ilimin yanayi ko ilimin weather in kun tuna bara a cikin watan March me suka ce ai wannan shekara a cikin watan March me suka ce sun ce fari za a yi ko ba haka ba sun ce fari za a yi to ga shi an zo an gama shekara an yi fari to kun ga idan kuka imani da su kuma su ne za su hana ku roƙon ruwa sai ce a ai wannan al'ayi da biya ta riga ai fari za a yi kuna kun ce za ku je ku wani salon kawai ba ta lokacin ku kuke yi wannan abu ya ilimi ya nuna kawai je ku hakura kawai a san yadda za a nemi abinci a shigo da shi a ajiye kuna ɓata lokacin ku ko kuma sai a ai dama yanayi yana juyawa akwai wani juyi wanda yake bayan kowane shekara kaza za a samu irin wani duk wannan domin a nuna kan cewa wani ne yake da tasiri ba Allah ba duk waɗannan nau'i na mutane guda biyu in ma sun yi roƙon ruwa sun yi ne kawai don dai a zo a gani amma ba su imani ba ba su ji da roƙon ruwa ba su ji cewa Allah wannan roƙon ruwan ruwa Allah wato Allah yana da ikon in ma al'adar haka ta nuna Allah yana da ikon ya canza al'adar ya kawo ruwan ba idan ilimin su ya nuna kan cewa fari za a yi suna ganin ba wanda yake hana wannan babu laifi ka je kai bincike ka gani ga yadda al'ada ta nuna kace ga yadda al'ada ta nuna saboda haka ga abinda yake fuskantar mu don haka me magani a fuskanci Allah domin shi Allah shi ne yake kawo al'adar kuma shi ne wanda yake rusa al'adar ko gani ba wanda Allah ya rusa musu al'ada sasunan tarihi a cikin tarihi na annabawa da kayan da kuma labarukan salihan bayan Allah to zan haka wannan ya nuna mana munasabar kawo wannan hadisin da Imam Malik yake kan cewa masu irin wannan itiqadi na jahiliya da kuma na jahiliyar wannan zamanin su ne waɗanda suke imani da ilimin su farihu bima indahum falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm yayin da aka kawo musu da manzanni suka zo musu da ayoyi daga Ubangiji sai su suka yi alfahari da abin da suke shi ne ilimi suna ganin a ai su sa da ilimi wannan abubuwan da ake faɗa na labarukan mutanen da wannan abu ne wanda yake ko wani abu daban to akwai masu jahiliyar wannan zamani da kuma su suke ganin ilimin su ya kai kan cewar suna da kudura akan yanayi da abubuwan da ke gudana a cikin halitta to su ma irin waɗannan suna inkarin wato ba sa dan suna inkarin tasirin Allah a cikin wato saukar da ruwan sama saboda haka su ma har da su inkarin yin sallar roƙon ruwa ko kuma ko sun yi ta ba da imani za su yi ta ba saboda suna gani ba su da yaƙini akan cewa tasiri ga Allah yake jalla wa ala amma musulmi su ne wanda suke itiqadin cewa tasiri ga Allah yake duk wanda ya san cewa tasiri ga Allah yake to ya san babu mai iya saukar da ruwan sama in ba Allah ba saboda haka sai ya dauki sai ya je ya kalla istisqa'i wanda ke ta ma shine munasabar da Imam Malik ta wannan hadisin bayan salatul istisqa na'am an ka tambayoyi ko na'am abin nan ka duba a littafin abin nan tuhfatul maulud fil maulud na ibn al-qayyim sannan a cikin muwatta ma al-imam al-baji ya kawo magana da kuma ka duba sharhohin risala amma dangane da hadisai din ba su inganta ba duk da yake an rawaito shi daga fi'ilin Fatima bint Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am amma daga hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisin da ya nuna a da ya inganta amma Ibn Qayyim ya kawo maganganu a kan sa ta hadisi kai lokacin da aka fi son a yi wuturi shi ne a ƙarshen dare saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce id'alu akhir salatikum a aisha radiyallahu anha تاتي وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر وترن عن صلى الله عليه وسلم ياتي يا قسم راي وسا يزوا جا واتو قسم دري من كل الليل ايت اتواتي من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله ومن وسطه ومن اخره وانتهى وتره الى السحر دغ دكن جزئي من دري عن صلى الله عليه وسلم ياي وتر ياي افركون دري ياي اتكيه دري ياي اتكشن دري amma abinda al'ada sunna fa ta fike nan wuturi shine a lokacin as-sahar wato lokacin safar karshen dare an fito annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai hadisi ma wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha sa'atun mutu da ya kwanta mun annabin hadisi من استطاع أن يوتر أول الليل فليوتر أوله ومن استطاع أن يوتر آخره فليوتر آخره وذلك خير وذلك خير أو كما قال صلى الله عليه وسلم وان ديك دا إيكو يوتري أفركوان داري يوتري أفركوان داري وان ديك دا إيكو يوتري أتشن داري يوتري أتشن داري كما وان نشين يفع الخير نعم ايه النبي صلى الله عليه وسلم يا سنة يوم عقيقة كما وانا القاضي اياد اكتن كدوبة تكون كتاب العقيقة انا تكون فتح الباري شرح البخاري كتاب العقيقة اباد الفرقو ya kawo magana imamul imam ya kawo magana alqadi iyab da yake nuna a cewar a abincin walima abincin hakika nama hakika za a iya yin abinci da shi a kira mutane zuwa su ci na walima kuma wannan shine asali dama na yanka da ake yi in aka yanka ai sadaka a ci sannan a yi hadiya da shi kuma wannan ba babinsa ba babin addini ba ne babi ne na al'ada a babi ne na fili wanda yake asalinsa ja'izi ba a yi itiƙadin kan cewar akwai wani lada da ake samu a cikin yin wannan walimar ba ko kuma a yi itiƙadin kan cewa yin wannan walimar ta daga cikin sunnonin suna ko sunnonin ranar bakwai ga wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan yayi tafiya ya dawo kamar da zo a cikin bukhari inda zo a cikin bukhari hadisin jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya yana yanka saniya ya tara sahabbai a ciki domin godiya ga ni'imar Allah cewa ya dawo lafiya kaga wannan ba a ce wannan yin haka ba a ce akwai wani idan kai kana da lada dan kai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kama ba a ce yin wannan ba dauke ta babin addini ba wata ibada ce ta dawowa sunna ce ta dawowa daga wato ibada ce ta dawowa daga tafiya abu ne wanda yake idan aka yana cikin asalin babin sa na halacci amma kuma zai samu wato a istihbabi saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam to na ina ganin kada mutane su tsananta akan cewa ina ganin cewa sun samu wato hujja ɓalo-ɓalo na tara mutane su ci abinci ranar suna amma kuma ruwa na fama faina nufin kan cewa ne za a koma al'adar taron suna ba saboda abubuwan da ke cikinsa na munkarat wato wannan yau da ina ɗaya da Allah bai sa na samu damar huduwa ba a kansa na sunan hudu ba wato sahabbai kamar yadda ina jin sahabbai sun sha banban Aisha ta tsananta wajen cin abincin da aka yi na bikin wato Christmas na bikin Christmas na bikin wanda ba musulmi ba dai ta tsananta ta ce wanda ya ci abin nan ta ce haramun ne Sayyidina Ali ya sassauta ya halasta to ni ina son jama'a ina son ku lura ya kamata ku lura dangane da sha'anin ahlul kitab yahud da nasara Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana cewa daga cikin hikmar Allah na kyale yahud da nasara shine zaman su shaida da ingancin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ingancin addinin musulunci wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب كافرين في كيبا من ذن الله بني كيني موسى يا رسول الله الله يا إسا شيدا تكينا دكوك دكوما دو وند الله يباشي إلو من بساكي شما إسا شيدا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل شمبا سيدا آية ني أكن جسير عنه صلى الله عليه وسلم شوى القرآن إنه ما لم بني إسرائيل سنسنش saboda haka hikimar suna nan hikimar a kyale su don su zamanto hujja da shaida akan gaskiyar addinin musulunci shi yasa aka kyale su kan addini aka ce in dai za su zamanto karkashin daular musulunci to su zauna kan addini ba dole ne sun bar addini sun zo sun shiga musulunci ba a cikin ina karatun mudawwana makon da ya wuce da muka yi karatun istisqa muke ganin an tambayi Imam Malik idan musulmi suka za su tafi roƙon ruwa sai ahlul zimma kirista su ma suka ce za su je su tasu irin addu'ar ta roƙon ruwa a kyale su koko a hana su shi a kyale su tare da cewa muna imani cewa addu'ar da suke ba ingantacciya ba ce tunda shirka suke a cikin addu'ar amma aka ce a kyale su tunda Allah ya kyale su ya ce a kyale su su shirka tunda kyale su ke addinin su ya ce a kyale su su shirka ne tunda suna shirka a cikin addinin su amma Allah ya ce kyale saboda hikima wadda yake tafi ganin abu wadda mu muke gani kuma Allah ya raba su kashi biyu akwai waɗanda suke wato masu haƙi da addini masu taimako akan arusa addini masu karfafa juna kan arusa addini waɗannan Allah ta'ala ya ce innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum وظاهروا على إخراجكم أن تولوه وأن الله يهناك في هدى دفتين وأن دفتين يكو أتين أدينه سكي تيمكي كين يا دجونا أكم فتدكو دك تنجينا جنسة وأن كان كج من شيرس وأن نسولي الله يهناك كان كج من شيرس أما يكي إيه كسن كوا لا ينهاكم الله أن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم في من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه الله بيهناك با ga waɗanda yake ba su yaƙe ku ba a cikin addinin ku ba su yaƙe ku ba a kan ku bar addinin ku ba su kore ku daga cikin gidajen ku ba kan ku kyautata musu tabarruhum albirru shine nagarta ku yi nagarta a gare su wa tuqsitu ilayhim ku yi adalci wajen mu'amala da su saboda haka kaga an nuna akwai guda biyu dan haka wannan zai saka gane bambancin fatuwar sahabban nan Sayyidina Ali yaje ya zauna a Iraq wanda zamansa a Iraq ta fi wato an fi samun waɗanda ba musulmi ba a Iraq bisa Madina kusan duk sahabbai ne musamman lokacin da bayan kashe Sayyidina Umar wanda ba musulmi ba yawanci an kore su daga cikin Madina dan wanda ya kashe Sayyidina Umar majusi ne Abu Lu'lu'a har sai na umar kitwa na gaya muku kada ku kyale waɗannan mutane su zauna a cikin sau da haka bayan kashe sai na umar yawanci da an kori su saboda haka halin madina daban take da halin kamar irin su kufa inda sai na ali yake wannan zai sa ka fahimci ya aka yi sai na ali yake babu laifi ka iya cin abincin saboda kuna zaune tare da su ba zaman doya da manja ba zaman mayaka ba ne zama ne wanda yake kun yi sulhu ba yakin ku suke ba saboda haka kai musu birru babu laifi idan kuma yana daga cikin yin nagarta din kan cewar idan yana daga cikin nagarta kan kai masa abin nan kace abin nan kace masa ka nuna kan cewar kai masa gaisuwar tasu idin kan cewa abin nan barka da kirkimeti alal misali barka da bikinku barka da idinku barka da idinku ya daga cikin albirr ya daga cikin almabarra saboda haka ni a fahimta ta wannan duk da yake za ka ga abin nan akwai maganganu na cin abincinsu da waɗansu suka tsananta wasu akan yanka ne abinda aka yanka don wannan ranar in aka yanka don ranar kirsimeti to wannan waɗansu daga cikin sahabbai sun ɗauke shi daga cikin ma'uhilla li ghairi llahi bihi an kira su an yi ne domin wani Allah saboda haka wannan suke haramta a ci amma abin da yake ba na yanka ba kamar yar alawa kamar cake kamar wannan babu abin nan ba girmama ranar bane in kai ba girmama ranar bane in ka dauke shi ta babin mabarra ne gare shi ta babin nagarta gare shi kyautatawa saboda kuna zaune makwabcinka ne alal misali ka zaune makwabcinka ne yana shigowa gidanka abin nan za ku fito tare ku gaisa sannan kuma ya zamanto kan cewa ranar kirsimeti tunda an ce baki da sai ranar kirsimeti kawai ka canza masa yana gana ganin sai ka daura fuska na babu ma'ana a cikin wannan saboda haka ina ganin kada mu bambance tsakanin wayannan masail din guda biyu wallahi ta'ala a'lam lokaci yayi magana ce to mallam Hamza kana da ta'liqi to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na'am eh da oho ai ya'yan sa ne duk bai dace ba ai kaga akan wannan ne Allah ya saukar da farkon suratul ahzab da zaidu ai ce masa ake zaid ibn muhammad zaid dan annabi muhammad Allah ya ce a ud'uhum li abaihim ku kira su da sunan iyayensu maza ko aqsatu indallah shine yafi adalci wajen Allah saboda ba za a irin wannan karar da muke yi ba a yin da a kira mutum da sunan a sa su da sunan iyayensu na'am idan mutum ya ruku duk wanda ya daidai ne zai iya yin tazihi guda daya an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'u ya yi ta subhanar rabbiyal azim ya tsawaita abinda kawai yake faɗa kenan zai kuma iya haɗawa zaka iya haɗa su duk wanda suka zo a cikin sunna zaka iya haɗa su kai addu'a yi sai sake addu'a buɗe sallah shi ne asali da ga yawanci za ka ga limamai suna wannan kuskuren a wajen tarawih sai ga inda suka yi a farko shikenan sauran rako'in ba sa yi ai kowace raka'a biyu da ta kowace raka'a biyu kowace raka'a inda kai sallama ka gama sallah wata in ka sake kabbara harama wata sabuwar sallah ce kuma dukkan sunnoninta haka za ka kamar yadda za ka yi kabbara harama haka za ka yi wannan tunda ka buɗe wata sabuwar sallah ne haka ita ma za ka yi wannan addu'ar bisa sunna tunda ka buɗe sabuwar sallah ne na'am kai a waje shine yafi saboda ka samu damar yin zikirin alwala
tunda kaga ba za ka yi bismillah ba a cikin bandaki sai dai kuma gashi yin bismillah a cikin kafin kai alwala sunna ne saboda kaga za ka rufe sunna yi a zuciya daban yake da yi a bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ba a zuciya yayi bismillah ba a bayyane yace tawaddu bismillah ku yi alwala da sunan Allah saboda ka fito waje kai shine yafi amma in kai a ciki din babu laifi alaikum salam eh dama wannan shine asali abincin ahlul kitab halal ne a gare mu wannan shine asali to amma kaga wannan ita kanta wannan ayar wadansu malamai sun yi takhsisin ta ga abinda yake ba ma uhilla li ghayri wa ma uhilla li ghayri llahi bi cewa wannan ma uhilla li ghayri llahi bi ko na ahlul kitab kamar yanda al munkhaniqa wal mawqudatu wal mutaraddiya ko na ahlul kitab ne ba za a ci ba to haka zalika abinda aka yanka aka faɗi ba da su aka yanka domin wani Allah shi ba za a ci ba to shine waɗannan sabai suka dauki abin yankan da aka yi domin ranar Kirismeti ta wannan babu saboda ka taka haramta shi abin da aka yi wanda suka ce ba za a ci ba wanda suka ce ba za a ci ba umuman abincin gabaki daya kamar su Aisha radiyallahu anha sun ce saboda abin nan saboda girmama su saboda abin nan abinda suka yi ne domin nau'i ne na shirka girmama wannan ranar nau'i ne na abin nan nau'i ne na shirka wanda kuma suka ce za a ci kamar sayyidina Ali su kuma suna ganin kanta wannan babinsa ba wannan babinsa bane sun tsaya ne akan hana abin da yake yanka abin da suka yanka a da sunan Allah to malam tambayar ka ita ce za ta zama ta ƙarshe ko na'am na'am shi ne wannan abincin ba shi da abinci wani yana daga cikin abincin ahlul kitab da aka halarta mana kuma ci din idan sun baka dan ka ci ta babin kan cewa suna farin ciki sun kawo maka in ka dauke ta babin kai mabarra a gare su ka kyautata musu kamar yadda Allah ya faɗa an tabarruhu babu laifi a cikin wannan na'am subhanakallahumma wa bihamdika